نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت غبر كراتو إن شاء الله تعالى أتكن لتافهم من البركة لتافهم أحكام الجنائز وبدعة واندى ببما لمي الشيخ محمد ناصر الدين الباني ربوتا Allah ya ji kammalan dirama a wancan sati idan ba a manta ba mun tsaya ne a mas'ala ta tara daga cikin abubuwan da malam yake kawo mana waɗanda suka haramta aiwatar da su a cikin kabari ya kawo mana guda takwas wanda shine na takwas da mun tike ne a yin sallah a cikin makabarta ko a inda kabari yake ko da kuwa ba ana fuskantar kabarin bane to abin da tare da zamu tashi akan sai yau insha Allah ta'ala shine bina'ul masajidi 'alaiha addinin musulunci yayi hani ya haramta gina masallaci akan kabar ma'ana wannan ya sha bamban da wadancan ba wai kai sallah koda ba masallaci a wajen ya kasance kai sallah inda kabari yake wannan haramun ne to amma yanzu abin da zamu bayani akan sa shine ga masallacin ga kabari kuma sai a je a gina masallaci akan sa to wannan haramun malai ce fihi ahadithun a cikin wannan mas'ala akwai hadisi kamar haka al-awwalu hadisi na farko an aishata wa abdullah ibn abbas ma'an qala dim anifan ya fada haka ne saboda hadisin da ya riga ya gabata mas'ala kadan da ta wuce a baya itace mas'alar da ko kuma hadisin da ya kawo wanda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake cewa la tusallu ila alquburi kada ku yi sallah izuwa kaburbura cikin hadisin sai ya ce wala tajlisu alaiha sannan kuma kada ku zauna akan kaburbura to malai ya ce wa fihi a cikin wannan dalili da muka karanta ko kuma hadisi دليل على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهي دليل ني دي كي نونا حرمت ين صلى انا فسكنت كبري سبودا بيننن حني دي تبتا ا cikin hadisin da kamar yadda muka ji shi annabi ce la tusallu ila alqubur kada ku yi sallah izuwa kaburbura wa huwa ikhtiyar an-nawawi wannan magana ita ce magana da imam an-nawawi ya zaba fa qala al-manawi fi faydh al-qadir Imam al-Manawi ya fada a cikin littafinsa mai suna Faidul Qadir sharihan lil hadisi lokacin da yake wa wannan hadisi da muka karanta sharhi sai yace ai mustaqbilina ilaiha abinda ake nufi shine kada su salla mustaqbilina ilaiha suna masu fuskantar kabarbara lima fihi min at-ta'zim al-baligh saboda abinda yake cikin wannan aiki na fuskantar kabarbara na girmama kabarin ko wanda yake cikin kabarin wanda yake girmama wace albalik ta wuce kimar da shari'a ta bukata ai li'annahu min martabatil ma'budi saboda hakan kamar martaba ce kima ce da wanda ake bautatawa shi kadai shi ya kamata a bawa ita shine Allah subhanahu wataala a fuskance shi ai masa ibada ba a fuskance wani kabari ko wanda yake cikin kabarin ba fa jama'a yanil hadith bi tamamihi bayna an-nahyi an istighfaf bi ta'zimi wa ta'zim al-baligh malaci shi wannan hadisi ya tattara tsakanin hani game da takaitawa wajen girmama kabari da kuma girmamawa da ta wuce ka'ida abinda yake nufi da takaitawa wajen girmama kabari shine shari'a ta hana mutun ya zauna akan kabari ko ya taka shi ko ya bita kansa ya tafi akan sa ya wuce wannan da shari'a ta hana shi kamar yadda muka ji a baya to kaga taka kabari ko zama a kansa ko bi ta kansa wannan da zamu yi kiransa a matsayin me rashin girmama kabari ina fata an fahimta to shari'a ta hana shi sannan sai ta hana kuma at-ta'zimul baligh girmamawa da ta wuce ka'ida ta wuce kima shine me kalle shi ayi sallah shi ma sai shari'a ta hana shi dama mu kamar yadda muka sani al'umma ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan al'umma ce tsaka tsakiya ba ma yin nan ba ma yin challa sharqiya wala gharbiya haka muke da thumma qala fi mawdu'in akhar sannan sai shi imam al-manawi ya kara fada cikin wannan littafin nasa na faidul qadir a wani waje daban yace fa inna dhalika makruhun saboda irin wannan aiki aiki ne da yake makruhi fa in qusida insanu tabarruki bis salati fi tilka al-buq'ati faqad ibtada'a fi ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah idan mutumin da yaje fuskanci kaban dan yin sallah ya fuskance shi ne lit tabarruki dan kamar da ake cewa tabarruki ne man albarka ma'ana ba ya fuskanci kabarin bane dan bauta ya fuskanci kabarin ne ko kuma ya je yi sallah ne a daidai kabarin dan tsammanin sa yana ganin cewa mutumin da yake cikin kabarin wani bawan Allah ne nagartacce yin sallah inda yake abu ne neman albarka saboda haka ya je yi sallah malai ce to mutum idan yayi wannan sallah idan yayi sallah da wannan manufar faqad ibtada'a min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah haqiqa ya kirkiro wani abu a cikin addini wanda Allah madaukakin sarki bai izini da shi ba ma'ana ya kirkiro sabobi da ake ne ya kawo ta cikin addini abin da yayi haramun ne bai kai ga shirka ba idan da wannan manufa ta tabarruki kenan wal maradu malai ce abin da ake nufi da malai ce irin wannan sallah da mutum zai makruhi ce sai ce karahatu tanzih abin da yake nufi shine karahatu tanzih idan aka ce karahatu tanzih dawa da kuma nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid saboda sun riki kabarbaran annabawansu a matsayin masallaci qalat nana aisha tace falawla zaka da ba dan wannan dalili ba ana jin tsoron kabarin manzon Allah shi ma sallallahu alaihi wasallam kada a maida shi masallaci a rinka kokarin bauta a wajen ubriza qabruhu da shi ma an bayyana kabarin sa me take nufi da haka ma'ana da Allah madaukakin sarki sai ya kaddara wannan mutuwa a wani wajen da ba dakin ta ba sai abin ne shi a can sai ya kasance wajen a fili yake sosai ina fatan fahimta tace annahu ghayr annahu khushiya ay yutakhadha masjidan ba da ban ana tsoron kada a rike kabarin annabi shi ma ya zama masallaci ba to amma cikin kaddara wa Allah da falalarsa sai yasa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mutu a dakin nana Aisha sai kuma ya kasance dakin nana Aisha shine kabarin sa to dakin nana Aisha din ma sai ya kasance an yi masa katangu an rufe dakin an yi katangu kuma har guda uku an kewaye dakin duk saboda me kada ma wani ya samu dama hango kabarin daga inda yake bare ya kokarin shafarsa ko ya roke shi ko ya sashi a gaba ya sallah yana fuskantar sa wannan duk ana haka ne saboda me saboda abin da ya shafi sallah da bauta Allah subhanahu wataala shi shi kare ake yi wa duk girman manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da falalarsa a wajen Allah madaukakin sarki idan zaka ro idan ka roke shi irin roƙon da ake wa Allah ka ce maka wani abu to wannan mutum yayi shirka ina fatan fahimta wanda shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan din yazo hanawa wannan din yazo hanawa duk wani abin da zai kai mutane zuwa ga shirka zaka annabi kawar da shi yake wani yazo ya samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullahi muna neman agaji da kai akan munafiki wa ne annabi batar yace ka ƙara cewa kana neman agaji da ni da Allah ake neman agaji ba da ni ba ina fatan fahimta ma'ana shi kansa bai yadda a neman agaji da shi ba da Allah ake neman agaji kenan kaga wannan malamai suka ce abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a zahiri ma zai iya yi kenan amma saboda ya juyar da hankalin wancin sahabi ya gane cewa Allah shi yake yin komai sai ya ce kada ya ƙara neman agaji da shi to ya kuma abin da yake bauta ce tsantsa mahabbu mutum ya daga hannu ya ce manzon Allah ya bashi abu kaza ko manzon Allah ya masa wani abu wanda babu wanda yake yin sa sai Allah ko shakka babu wannan shirka ce yan uwa shirka ce Allah kiyaye wannan hadisi akhrajahu al-Bukhari wa Abu Awana wa Ahmad wa lahu indahu tariqun akhar anha hadisin yana da wata hanya ta daban ita ma dai daga uwar mu'minina na Aisha al-thalithu hadisi na uku an abi hurayra radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an karbo daga sahabi Abu Huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace manzon tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace قاتل الله اليهود وفي رواية لعن الله اليهود والنصارى مثلا الله تعالى أمن تسأر تبت أغريشتي الله يحلك يهودا وتروا يكم يتي الله يسيني ويهودا ودا نصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد سر كبربر أنبا وانسو a matsayin masallaci mu duba hadisin da muke ta karantawa dukkaninta dukkaninsu za ku ga la'anta ce ko dai Allah ya la'ance su ko manzon Allah ya la'ance su to babu tabewa da hasara a duniya shine Allah ya la'anci mutum ko manzon Allah ya la'ance shi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu al-bukhari wa muslim wa abu awana wa abu dauda wal bayhaqi wa ahmad والرواية الثانية له لمسلم وأبي أوانة وهي من طريق أخرى عن أبي هريرة الرابع حديث نهو أنه شمالي أنكر قوانا حديث نهو سابي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لغا منزول سرادة أمنتي سقارة تبتا أغريشي يتي اللهم لا تجعل قبري وثنا manzon Allah ne yake addu'a nan annan kuma cewa ya ubangiji Allah ka mai da kada ka mai da kabari na zama togunki me yake nufi da wannan ma'ana kada ka mai da kabari na aje a rinka yin irin abin da bai kamata a yi wa kowa shi ba sai Allah a wajen kamar yadda annabawan baya da yawa daga cikin su mutanen su suke mai da kabarbaran su gunki su rinka bautata musu su rinka roƙon su su rinka yin bakance da su su rinka yin dubu su abubuwa da suke na ibada ne a wajen a matsayin suna neman agaji ko tonyo a wajensu wanda wannan shirka ne to manzo Allah ya addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya kabarinsa a kada ya sanya kabarinsa ya kasance gunki aka ce alwafar shine dukkanin wani abu da za a yi masa abin da babu wanda ake wa shi sai Allah to wannan abin ya zama alwafar ko mutum ne ko mala'ika ko dutse ko bishiya ko abin da ya kama da haka amma idan aka ce as-sanamu baya gasgatuwa kalmar ba ta gasgatuwa akan komai sai abin da sassaka shi akai ko da ice ko da dutse ko da wani abin da ake sassaka abu dai a bitumbitumunsa ya zamto gunki shine ake ce masa as-sanamu amma idan aka ce al-wafan to ma'anar ta fadi ya shiga ko da mutum ma ya shiga ciki ma'ana duk abin da za a je a yi masa wani abu irin abin da ake yi wa Allah madaukakin sarki wanda babu wanda yake yin su sai Allah ya yi wa mutum to shi wannan wanda ake wa din inda ya dasa ne ya zama al-wafan kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi anan yake gaya mana cewa Allah madaukakin sarki kada ya mai da kabarinsa ya kasance wafanan wani gunki la'anallahu qauman Allah ya tsire mutanen da ittakhadhu qubur anbiya'ihim suka riki kabarbaran annabawan su masajid a matsayin masallatai akhrajahu ahmad wa ibn sa'd fi at-tabaqat wa abu nu'aym fi al-hilya bi isnadin sahihin da isnadi da yake ingatacce wa amma qawlu al-haythami amma imam al-haythami shi da ya kawo hadisin fi majma'i zawaid a cikin littafin sa majma'i zawaid sai ya ce رواه ابو يعلى والحديث ابو يعلى يفتد شيء وفيه اسحاق ابن ابي اسرائيل وفيه كلامه سيتي اتكين اسناد الحديث اكو ده متيمي ده اكي جمس اسحاق دان ابي اسرائيل اكوي زنتي مالمي سن تتاونا game da shi سيتي لوقفه في القران saboda yayi tawqufi game da shi anan alquran me ake nufi da wannan abin nufi kun san akwai lokacin da aka samu fitina ta khalqul qur'an ma'ana wani mutum mabiyan wani mutum da ake ce masa wasil ibn ata shine shugaban mu'tazilawa gaba daya to sai suka fifita hankalinsa akan nassi na qur'ani sai suka ce ai alqur'ani bai kamata a ce zancen Allah bane sai dai a ce alqur'ani halittar Allah ne ina fatan fahimta in ka ce alqur'ani maganar Allah ce zancen Allah ne to kaga alqur'ani ya zama siffa Allah kenan tunda maganar ka ai siffar ka ce haka ne amma suka ce alqur'ani zancen ba zancen Allah bane halitta Allah ne fa halitta sa akai zai kare kenan zai tafi bayan wani lokaci kenan suka ce sai dai a ce alqur'ani shi yadda alqur'ani yake kamar ma'anar maganar Allah ce madaukakin sarki ma'ana ce ta maganar Allah ba ita ce magana Allah kai tsaye ba amma kamar Allah ya faɗi magana ne sai aka fassara maka ita da yadda zaka gane ta aka gaya maka ma'anarta ba shine gundarin magana Allah ba ina fatan fahimta to suka kawo wannan maganar suka ayaya da ta wanda mu'tazilanci a wancan lokaci ya danyi karfin da har ya samu sarki su kutum da guda ko khalifa da yake karewa wannan aqida ta yadda duk malamin da ya sake fatawa da cewa Qur'ani ba halitta bane zancen Allah ne to zai sha duka duk girman malami za a kama shi a daure shi a dake shi wasu ma an kai ga shi kisan kai misali Imam Ahmad dan Hanbal da Imam Shafi'i ku duba malami irin Imam Ahmad dan Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a da Imam Shafi'i an dake su duka mai yawa saboda me saboda sun ce Qur'ani ba halitta bane zancen Allah ne an kama su an daure su an dake su sai da su sai wanda shi Imam Shafi'i da karshe mai kasa jurewa saboda shi ya girma sannan kuma gashi bashi da jiki irin na Imam Ahmad saboda haka shi ya ga dukan yawa yace ba zai iya jurewa ba shi dai zai tawili saboda haka lokacin da aka fito da shi daga kurkuku aka ce to Allah gafarta malam har yanzu kana nan akan fatawka na Qur'ani zancen Allah ne ba halitta bane sai yace to a tsaya shi zai yi bayani da aka tsaya sai ya daga an yatsin sa guda biyar sai yace Al-Qur'ani Zabura Injila At-Taura Suhufi Ibrahima sai yace haula'i makhluqat ina fatan fahimta ya lissafo waɗannan littafai guda hudu ya daga an yatsin sai yace waɗannan halittar su aka yi ababan halitta to su sai suka fahimci abin da yake nufi da Qur'ani da At-Taura da Injila dukkanin sa halittar su aka amma shi anasa tawilin tauriya yayi abin da yake nufi waɗannan in ya din da na daga halittar sa Allah yayi ina fatan fahimta sai aka ce to kai Allah gafarta malan ka kubatar da kanka je ka aka fito da Imam Ahmad aka ce kai kuma fa yace shi ai yana nan yadda yake ba zai canza ba aka mai da shi aka dake shi aka ƙara fito da shi haka har wannan sarkin ya halaka wani yazo sannan aka fito da shi aka nemi afuwarsa aka sake shi bai canza ba wanda shi yasa ƙidar ta doge ta kawo mana inda muke ina fatan fahimta to fitina ce da a lokacin ta mamaye kusan duniya gaba daya to shi wannan malami da ake magana akan sa shi a lokacin ya tsinci kansa a wani ne cewa shi ba zai ce Qur'ani halitta bane ba zai kuma ce magana Allah bace shi ne tawakkufi din an fahimta ma'ana shi baya can baya nan shi ba zai ce Qur'ani magana Allah bace ba zai kuma ce halitta bane saboda haka sai tsaya aka to sai malam Al-Haytham yace saboda wannan tsayawar da yake cewa Qur'ani zancen Allah ne shi sa wasu malamai suka ce hadisin sa ba ingantacce bane saboda wannan bid'a ce ba ma ka ce halitta din bane kamar tsaya ka kibin jawa shi kansa wannan bid'a ce ba za ka karba hadisin ka ba ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace shi malai cewa baqiyat rijaluhu fi qatul amma ragowar mazajen da suke cikin hadisin dukan su amintattu ne shi kadai ne ya samu matsala shi malai ce fa fihi nadhrun min wujuhin amma wannan magana ta Imam Al-Haythami akwai ta cewa akan ta tafaskoki kamar haka na farko innahu iqtasara ala abi ala fil azwi fa awhama annahu laysa fi musnad ahmad shi Imam Al-Haythami ya takaita akan abu ya ala wajen jingina hadisin sai kuskure akan hadisin Imam Ahmad bai fitar da shi ba walaysa kadhalika wanda kuma al'amarin ba haka yake ba Imam Ahmad ya riga ya fitar da hadisin kamar arafta kamar yadda ka riga ka sani mai karatu na biyu anna ishaq al-madhkura hakika wannan ishaq din da aka ambace shi fiqatun amintacce ne wa waqfuhu fil qur'ani tawaqqufin da yake akan alqur'ani la bi jarhi kama huwa muqarrar fil mustalah la yujri wa kama ta kasance ni anan wasalun abin nan dugon bani amma ya ku ya kama ta kasance la yajrahu ya kama ta kasance ma'ana ba zai yi masa illa wajen karba hadisin sa ba kamar yadda wannan abu ne da yake tabbatacce a cikin ilmin mustalah hadisi idan mutum yana bid'a to bid'a kala biyu akwai bid'a mukaffara akwai mufassaqa kamar yadda malam usul fiqh suke faɗa akwai bid'a da idan mutum zai iya fitar da shi daga musulunci akwai wanda kuma kawai sai ta mai da shi fasiki to bid'ar mutum in dai mutum ba kira yake zuwa gare ta ba ya san abin da yake faɗa akan abin da yake faɗa za a karba hadisin sa akai ina fatan fahimta kamar yadda wannan Ibn Hajar al-Asqalani ya tabbatar a cikin littafin taqribut tahdhib malai ce abu na uku annahu lam yatafarrad bihi kuma wannan mutum ma shi wannan Ishaq din ba shi kadai rawaito hadisin ba fa huwa inda Ahmad min ghairi tariqihi Imam Ahmad ya rawaito hadisin ba ta hanyar sa ba fal hadithu sahihu la shakka fihi saboda haka sai hadisin ya kasance ingantacce ne babu wata shakka a cikin sa walahu shahidun mursal hadisin ma yana da shahidi wanda yake mursal ne ma'ana dai abinda malaka su ce mana kada ka leka cikin littafin majma'u zawaid kana cikin karatu kaga Imam Al-Haythami ya ce hadisin bai inganta ba kada a fashi to sai ya gyara maka cewa hadisin hanyar da Imam Al-Haythami ya bi rauna nashi ba fa mai rauni bane hadisi ne ingantacce insha Allah ta'ala wa rawa mawsulan an abi sa'id al-khudri haka na hadisin an karbo shi sadad dai zuwa ga annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri da Allah ta'ala tabbata a gare shi hadisi na biyar an jundub qala an karbo daga jundub yace sami'tu annabiyya sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qabla ayyamuta bi khamsin kafin ya bar duniya da kwana biyar saura kwana biyar kacal annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bar duniya yace naji shi yana cewa qad kana li fikum ikhwatun wa asdiqa yace ya kasance yadda al'abarin yake a cikin ku ina da ƴan uwa da kuma abokai wasun ku ƴan uwa na ne na jini wasun ku kuma abokai na ne sai yace wa inni abra'u ila Allah ay yakuna li minkum khalil ni ina barranta zuwa ga Allah madaukakin sarki ya kasance ina da wani bada'i a cikin ku a cikin mutane kaf annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bashi da bada'i waye bada'in sa shine Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta saboda ita kalmar khalil kalma ce da take nuna kololuwar soyayya babu wata soyayya babu wata kalma da aka nuna soyayyar abu da abu da tauce khalil tafi karfin mahabba tafi karfin mawadda tafi karfin duk wata kalma da zaka abin nan ina ji ibn al-qayyim ne a cikin littafin sarwatul muhibbina ya kawo sunayen soyayya da larabawa suke kiranta wajen 10 wani abu ko 20 saboda shi ba larabe duk abin da yake da muhimmanci a wajensa za ka ga ya bashi sunaye da yawa to soyayya tana da muhimmanci a wajen balarabe shi yasa zaka ga ya bata sunaye wajen guda 20 ko abin da ya kamata haka ibn al-qayyim ya kawo su a cikin littafin sarwatul muhibbina da kuma ma'anar kowani to kololuwarsu ta can sama wanda daga ita sai daga yi kasa shine khalil al-khulla kina ma'ana badadantaka to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin mutane bashi da badadi sai Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta yawa fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan sai annabi ya ce hakika Allah madaukakin sarki ya rike ni a matsayin badadi kun ji ba Allah subhanahu wata'ala ya rike ni a matsayin badadin sa kamar yadda ni ma na rike shi a matsayin badadi na kamar takhadha ibrahima khalilan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya rike annabi ibrahim a matsayin badadin sa wattakhadha Allah ibrahima khalila kamar yadda yazo a cikin qur'ani mai girma to shi sa wasu daga cikin malami suke cewa a ce kamar yadda wasu suke cewa annabi ibrahim khalilullah annabi musa kalimullah annabi isa ruhullah annabi muhammadu sai a ce habibullah malami suke ce kamar wannan tauye wani abu ne na daraja annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda kalmar habib mahabba kasa take da kalmar khalil da annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanne fa daraja a wajen Allah kowa ya sani aiko annabi mahabba ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to kace da annabi ibrahim khalilullah shi kuma annabi muhammad kace masa habibullah kaka maka tauye shi kenan ina fata an fahimta yadda annabi ibrahim yake khalil haka annabi muhammad shi ma yake me khalil sallallahu alaihi wasallam gashi nan yace inna allah takhadhani khalilan hakika allah ya rike ni a matsayin badadin sa kamar takhadha ibrahima khalilan kamar yadda ya rike annabi ibrahim shi ma a matsayin badadin sa walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan sai annabi yace da a ce ma za ta yi rike wani mutum a cikin al'umma ta a matsayin khalili a matsayin bashi matsayin kulla yace to latakhastu aba bakrin khalilan da na riƙi sayyidina abubakar a matsayin khalili ga wannan aizan ce ne kat da a ce akwai wani mutum da zan bashi soyayya ta kololuwa can wacce daga ita babu wata a cikin mutane kaf mutum ɗin ne shine sayyidina abubakar siddiq a lokacin da yake faɗa wannan magana ba duk sabon da ka sani wanda ake fifita su akan sayyidina abubakar suna nan sayyidina ali yana nan sayyidina umar yana nan nana fatima kowa da kowa yana nan ina fata an fahimta saboda haka zance ne da yake guda daya dukkanin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malaman ahlus sunna duka sun hada akan cewa a cikin maza da mata da yara da manya babu wanda yake falala da daraja da matsayi a zuciyar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin sayyidina abubakar babu duk mutumin da ya kawo maka wani abu bayan wannan to dan bid'a ne wallahi ko duk mutumin da ya kawo maka wani abu bayan wannan dan bid'a ne ya sabawa matafiyar su kansu sahabban da tabi'ai da wanda suka zo bayan su ya kauce daga kan tsarin da musulmi suke a kansa Allah ya sa mu dace manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ala ku saurara wa inna minka wa inna man kana qablikum haqiqa wanda suka kasance kafin ku kanu yattakhizuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid sun kasance suna karkabarbaran annabawan su da nagartattun bayi daga cikin su a matsayin masallatai ala sai annabi ya ce fala tattakhidul qubur masajid, kada ku riƙa barbara a matsayin masallaci, kada ku gina masallaci akan kabari. Inni anhaakum an zalika, ni manzon Allah ina hana ku game da wannan al'amari. Akhrajahu Muslim duna sa'ir sita, Imam Muslim fitar da shi banda sauran malaman hadisi guda shida. Wana sabahu Shawkani lin nisa'i, Imam Shawkani ya jingina hadisin zuwa ga Imam an-Nasa'i aiban, fala'allahu ya'ni as-sunan al-kubra, yana nufi Imam an-Nasa'i ya kawo shi ne a cikin littafin sa as-sunan al-kubra, walahu wa lam yansibuhu fi ad-dakhair, amma bai jingina shi a cikin littafin sa na ad-dakhair illa li Muslim wahidahu, amma littafin ad-dakhair bai jingina shi ga kowa ba sai Imam Muslim shi kadai. Sai Malam Albani ya ce na'am akhrajahu awana, ma'ana Abu Awana kenan, Abu Awana ma ya fitar da shi fi sahihi a cikin ingantaccen littafin sa, wa ziyadatu lahu, karin da ke cikin hadisin nashi ne. Sai mu dakata anan insha Allah ta'ala, gobe za mu tashi hadisi na shida idan Allah madaukakin sarki ya kai mu. Abinda muka faɗi daidai, Allah ya ba mu ladan gaba daya, kuskuren da muka yi kuma Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.